أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa, na farko ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan wuri domin gabatar da nasiha wa kawunanmu. A cikin wannan gari, gubernur ta kawo kenan, wanda kuma mu kusan ba baki bane a wannan garin tun muna dalibai. Kuma yau alhamdulillah Allah ya kaddari a matsayin mu na dalibai dai har yanzu masu ci gaba a mataki na karatu, aka nemi in zo don in gabatar da nasihohi ga kawunan mu gaba daya. To, abu na farko za mu fara karanta ɗansu ayoyi cikin Alƙur'ani mai girma, domin yana daga cikin uslubi na da'awa ta manzo sallallahu alaihi wasallam, wani lokacin ya karanta ma mutane ayoyin Alƙur'ani. Dan yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Shi Alƙur'ani karanta shi ɗaya da'awa ne, ko ba a fassara ba. Wanda za mu ga shahararrun makaranta na Alƙur'ani na duniya irinsu Sheikh Mahmud Khalil Al-Khusari, irinsu Sheikh Abdul Basit Abdul Samad, irinsu Sheikh Siddiq Al-Minshawi da sauransu, wani lokacin za su je ko a ƙasashen Larabawa ko ma ba a ƙasashen Larabawa da suke jin ma'anar, suka san ma'anar Alƙur'ani, za su karanta Alƙur'ani. Kuma da yawa waɗansu ma a ƙasashen kafiri suna musulunta. Wanda ina tuna wata ƙissa, shugaban ƙasar Misra Jamaluddin Abdul Nasir ya je ƙasar Amerika. Da ya je ƙasar Amerika, ana ba shugaban ƙasa dama ya yi magana. To, sai Jamaluddin Abdul Nasir ya ce ma a gidan babban gida na shugaban ƙasa Amerika da ake kira White House Maison Blanche, ya ce ya zo musu da wata tsaraba, yana son su saurari wannan tsaraba ɗin. Shi kenan aka ce to ya kawo wannan tsaraba, sai ya ce ma Sheikh Mahmud Khalil Al-Khusari ya tashi ya karanta ayoyin Al-Qur'ani, wanda tarihi yana nuna cewa kama shi ne malami na farko ko mutum na farko da aka samu ya tashi ya karanta ayoyin Alƙur'ani, sannan shi shugaban ƙasar ya tashi ya yi bayani. Bayan mun gabatar da wannan bayani ko mun karanta da wasu ayoyi cikin Alƙur'ani mai girma ba tare da mun tsawaita ba, za mu shiga cikin karatu wanda mun fara shi. Kuma a nan garin wasu ‘yan uwa suka ba ni shawarar a yi wannan maudu'i. Shi ne maudu'i wanda ya shafi hanyoyin cin nasara. To, gaskiya da suka bani maudu'in daga farko dama na san maudu'in, amma ban tsaya ne dogon nazari da tunani ba. A ƙarshe da ni tsaya ne nazari, sai ni ga maudu'in yana da muhimmanci, ba karatu ne wanda zama guda ko biyu uku za a kare shi ba. Muka samu muka gabatar da wannan karatu a masallaci na Juma'a da yake karce Kurfayawa, aka yi na ɗai, muka ji kuma wato sarauniya kenan akai karatu na biyu muka sake komawa a sarauniya akai karatu kuma wato na uku kenan duk dai cikin wannan maudu'i ina ganin karatu uku akai to amma har yanzu dai maudu'in bai kare ba dan in an ce hanyoyin cin nasara na faɗa ma ƴan uwa maudu'i ne wanda yana iya karkasuwa ba wai zancen karatu 1 2 3 4 har zuwa ma 100 za a iya rarraba shi to kenan wannan maudu'in shine muke son mu ƙara mu ga abinda zamu iya samu cikin wannan maudu'i saboda dukkan mu duk inda mutum yake a duniya ko musulmi ne ko kafiri abinda ya sa gaban shi ya ci nasara to nan abinda ya kamata kuma mu gane shine fa bi dhibbiha tatabayyanu al-ashya'u mu muna son mu ci nasara makiyan mu kafire suna son su ci nasara akan mu kenan duk lokacin da aka ce musulmi ya ci nasara kenan wato kafiri ya fadi shi yasa wanga maudu'i gaskiya yana da muhimmanci kuma ina ba ƴan uwa shawara a fadada shi kwarai da gaske don maudu'i ne mai shiga fage daban-daban yana shiga wuri daban-daban ba wuri ɗaya ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannatul firdaus al'a'la ta kasance mukumminmu da mu da ku gaba ɗaya to kafin mu shiga cikin karatu gadan-gadan ni ba wani babban malami bane almajiri ne daga cikin almajirai muna dai kokari muna neman ilimi kuma muna ƙara faɗaɗa bincike amma muna matsayin kamar masu kata su gudunmuwa kuma muna ɗan koyo da koyo saboda muna ganin magabatanmu malamai tun muna matasa muna 'yan ƙanana maganci suna fagen da'awa suna ta yi har yanzu kuma ana yi da su wanda ba ƙaramin nasara ba ce tun mutum na da ƙarfin shi a ganshi cikin aikin addini har tsufa ya kama shi jiki yana rauni kuma yana cikin aikin addini kuma abinda ake fata kuma a cika akan wannan zan ba da misali guda biyu misali na farko shine Sheikh Malam Buhari tun lokacin da muka zo college kuna jin dan uwa yana ba da labari malam suna gabatar da karatuka a gidan radio muna ji kuma gashi har mun je mun yo karatu a kasashen waje mun dawo kuma mun iske su akan wannan tafarki Sheikh Malam Yusuf tun muna 'yan yara idan muka je nan wajen lise a gaban nan inda masallaci yake muna jin suna gabatar da khutba wanda har yanzu kuma ana yi da su kenan wannan in yana nuna muna wani abu shina nuna muna cewa abin nan da gaske na ake yin shi domin wanda baya yin da'awa baya yin aiki da zuciya daya ba a cin wannan dogon zango da shi kuma har yanzu yana ci gaba shi yasa matasa abin da ya kamata mu lura da shi abu na farko mu shirya don waɗannan magabatan namu ko akwai rai ƙarfin su yana ja da baya mu yi ƙoƙari mu ginu ta fuskar ilimi domin in babu ilimi da awa ba ta yi in babu ilimi da ka shekara 1 2 dan abin da ka tara an ka kwashe shi ka dubi malamin da ya shekara 30 40 yana da awa kuma har yanzu ana yi da shi yana nuna bai tsaya ba yana karatu to kai kana fara da awa shekara 1 2 sai ka ji ka kasa kenan wannan yana nuna maka baka shirya ba don haka waɗannan magabatan namu muna ganin su jikin yana ƙara rauni amma tare da albarkar rayuwa kuma har yanzu suna yi to akwai rai akwai mutuwa akwai lafiya akwai raunin jiki ya kamata mu san cewa waɗannan ayyukan za su zo gare mu da sauran kuma malamai wannan misali ne na bayar da suke a cikin garin nan waɗanda da yawa mun san su tun wancan lokacin kuma har yanzu suna akan wannan da'awa muna fatan Allah ya ƙara ma rayuwa albarka Allah kuma ya taya su riko mu kuma Allah ya taimake mu wannan hanya da muka kama ta da'awa mu ma mu zo mu kawuta mu gudunmuwa kafin lokacin da zamu bar wannan duniya ayoyin da nake so in karanta ina so in karanta dan su ayoyi ne a cikin wato suratul ra'd karshe karshen suratul ra'd ina so in tabo dan su ayoyi sannan sai in shiga cikin karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإن بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
توانا شيني كرشن سورة الرعد ناكرن تودن آيوين سبود شي القرآني abu ne wanda in ana karanta shi ana samun natsuwa kuma karanta shi dai yana nuna bayyi kama da magana wani mahaluki ba kuma ina jan hankalin ɗan uwa kafin na shiga cikin karatu shine cewa yanzu turawa sun dukufa ganin yadda za su samu na shakka game da alqur'ani karan kansa kafin ma a ji cikin wato hadisi a ƙasar Isra'ila akwai jami'a da suka buɗa tun 1954 a mil nefson sinkant kats wannan jami'ar a garin Tel Aviv aka buda ta ana karanta duk wani fanni da ya shafi musulunci da kasashen musulmai tafsiri ne hadisi ne ilmul qira'at ne yaren larabci ne fiqhu ne shari'a duka amma babu wani musulmi wanda ake yadda ya karatu a wannan jami'a duk wanda zai karatu a cikin wannan jami'a ba yahudi ne me yasa suke yin wannan saboda suna da manufofin da suke so su cimma akan sai a hada waɗannan bayan sun yi karatu wasu ma za a tura su ne a kasashen musulmi su yi karatu iyakar dai inda ba a shiga kafiri bai shiga Makka da Madina sai ba yahudi zai ce ya musulunta ya je shiga jami'o'in musulunci ya shekara 30 40 yana karatu duk wani fanni su je su yi karatu manufar su shine su dawo su ga yadda za a yi a rinka jefa ma musulmi shubha su ga yadda za a yi a cakula kasashen musulmai wanda wasu daga cikinsu in sun je suka ga rayuwar musulmi suna da rabo sai kaga sun musulunta kuma sun tona asiri wasu kuma ba za su musulunta ba su koma su ci gaba da Allah to irin waɗannan shubuhohin ina kira zuwa ga du'at an ce du'at ko mu ce du'a tunda ta'ul marbu'a babin nan marbu'a ce masu da'awa jam'i na da'iya mu tashi tsaye wajen sanin duniya da muke ciki a yau kowane zamani yana da nashi matsaloli dan mu dabke wuri guda ba bincike ba karatu ba sanin duniya da kake ciki sai zamanto baka tasiri cikin tafiyar al'umma haduwa tare tattaunawa da wadansu dalibai da malamai wadanda ba a yankinka suke ba a garinka ba in kana da wannan dama yana taimakawa kwarai da gaske wannan yana da kyau mu fahimci shi na biyu yanzu kun ga suna wanke wadansu matsaloli cikin tarihin musulunci wadanda can da musulmi sun yi fama da su sai a dauko su a nemi wadansu musulmi wadanda ƴaƴan musulmi ne ko ilimi bai ishe su ba ko ku suna da kwadayi a ba su kuɗi don su tallata irin waɗannan ko a ba wani kafiri kuɗi ya shigo da surar musulmi don ya zo da wata mummunar aƙida wanda za ta raunata tafiyar musulunci to don haka mu tashi tsaye wannan addini na Allah ne Allah ya alƙalin zai kare shi amma kuma mutane su tashi su yi karatu ba a ce a zauna ba saboda ta hanyar mu in Allah ya yi maka wato gamdakatar za ka kawo taka gudunmuwa ba mun ke kira wannan addinin ba ba mun muka tsare alkur'ani ba Allah ne tsare kayansa amma muna da tabu gudunmuwa da za mu kawo don saboda mu samu falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu wannan karatu da muka fara karatu ne na yaya za a yi a ci nasara in an ce ya za a yi a ci nasara hanyoyin cin nasara asbabun najah sabubban cin nasara ko ko matakai na cin nasara kowa a duniya nasara ce yake so ya ci to wannan darasi yana da alaka da bangare biyu abu na farko ya za mu ci nasara ma'ana menene zan yi in kai ga cin nasara sannan abu na biyu ya zan yi duk abin da zai kawo tasgaro a cikin cin nasara in gana kauce mishi in kuma ya bijiro ko hannu hada ya zan yi in fita daga ciki ko in tunkuɗe wannan abin don in kama hanyata mutumin da ya kama hanya gashi wani wuri yana tunanin yadda zai kai in wani abu ya gifta mishi wanda yake iya kauce ma sai ya kauce baka tuka mota haka sagagagagagwa ka ce ko katanga ta gitta buge ta zakai idan an kai wurin kwana-kwana zakai in ta kai wurin kwana dama kai dama in hagu-hagu in wani ya ɗauko mashin ya biyo gudane ko da ba kai shi yake kai kake da priority sai ka ɗan rage in ya wuce sannan ka wuce to haka ne tafiya wannan kana son ka ci nasara a duniya da lahira sai kaga ka shiga cikin aljanna. Shi yasa wannan maudu'i kamar ba wai ya shafe mu bane mu masu da'awa, tunda mu muna tattaunawa ne akan abin da zai sa al'umma ta ci nasara cikin kowane fage na rayuwa, sawa'an ilimin addini ne, sawa'an ilimin bincike ne, sawa'an tattalin arzikin mu ne, ya za mu ci nasara, sawa'an abin da shafi tsaro ne, sawa'an ashe asbabun najah za ta shiga cikin kowane irin fage na rayuwa. Shi yasa ina kira zuwa ga 'yan uwa waɗannan kwanakin da za mu yi ba shi ke nuna wannan karatu ya ƙare ba, kowa ya koma ya bibi wata matsala ya ga ya za a yi a samu mafita kuma ya za a yi a ci nasara, karatu ya koma sabo. Matsala ta farko da zan farawa da ita shi ne cewa sai mun bambanta tsakanin zatin ɗan adam da kuma saƙon da yake ɗauke da shi. Akwai abin da ake kira ash-shakhsiyya, la personalité, akwai abin da ake kira al-afkar ko al-mu'taqadat ko ar-risala. Yana daga cikin abin da ke sawa a ci nasara shi ne a gane bambanci tsakanin mutum da saƙon da ya zo da shi. Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ya turo manzanni da annabawa kafin shi, ayoyin da muka karanta yanzu nan, walqad arsalna rusulan min qablik, mun turo manzanni gabaninka. Ashe don kai ka ce manzo ne ba wani abu ne wanda aka zo mu duniya da shi sabo kamar da kafirai suke kokarin su tallata. To manzon nan da ya zo ya isar da saƙon Allah ya tafi, ba shi ke nuna ba saƙon nashi ya tsaya bayan ya bar duniya. Sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in da suka fahimci saƙon shi yana nan wanda ya zo da saƙon ya tafi, ba su tsaya ba lokacin nan, sun ka sake zage dantse dan saboda tafiyar da ayyuka. Kafin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da Allah ya bada wannan misali, amma ba kowa fahimta ba. Da aka je yakin Uhud aka samu matsala, kuma ana son a karya lagun musulmi, sai aka ce ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan isha'a ce, abu ne wanda ake yadawa, wanda yau yana daga cikin babban makami na raunata kasashen musulmai, tele, radio, internet, duk malamin da ake son alaka masa wata ƙarya ko ai masa ƙazafi ko shugaban ƙasa na kasashen musulmai ko wani mutum mai taimakon addini ko da ba shugaban ƙasa bane, malami ne ko mai kuɗi ne, sai a bi wata hanya a ga ya za a yi a ruguza masa ƙimar da yake ɗauke da ita. Mu kuma ba ma ganewa, saboda mi? Saboda shi wannan mutumin ya kai musu inda ya kai musu. To sai a yaɗa isha'a a ce ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, sai ya zamanto yanzu duk abin da yake faɗa na addini an daina yarda da shi. Wannan kuma ba ina wanke malamai ba ne, ko in wanke shugabanni, ko in wanke masu kuɗi in ce ba sa kuskure, ba haka nake nufi ba. Amma wani lokacin ma ƙarya ce ake yi, sai bayan an aikata ɓarna sannan daga baya a dawo ana nan dama. Da aka yaɗa wannan, wani daga cikin sahabbai aka ce mai ai an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me ake so? Wanda suke karewa ya mutu kenan su watsar da makamai su koma zuwa ga addininsu na da. Sai ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane face manzo, manzanni sun shude gabaninsa. Wannan magana da ya faɗa Al-Qur'ani sai ya sabka farkon aya a cikin suratul Al-Imran, sai ta sabka da wannan bayani. Allah ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم باكم من فاتي منزو كما منزل ليسون شوكي قبالي سا دوانا النيم اتزلاتي سزابرو أهل السنة سوسيتو النبي إيسا يرغج كين سوسيأتي الرسل نند أنك تي منزلني ko da mun dauke al jinsiya ce ta shafin dukkan annabawa ba mu dauke ta ba ahadiyya manzannin da suka mutu ne su tabbatar tunda shi annabi Isa da su bai tabbatar da mutuwar shi ba na so shi su nuna yana rayi Allah ya dauke shi to amma ko mun dauki cewa ba al jinsiya ce amli koko istidraqiyya ce umumiyya to akwai nasoshin da sun kai fidda annabi Isa dan ya ce bal rafa'ahu Allah ilayhi amma saboda tawilin su sai a ce an ce wai bal rafa'ahu Allah Allah ya dauka kashi wai ma'ana Allah ya dauka darajar shi wannan ƙarya ne qur'ani ma baka fahimta ba dan can cikin suratul mujadala ko suratul mujadila in an ce al mujadala jayayyar da aka yi tattaunawa tsakanin mace da manzo sallallahu alaihi wasallam an ce al mujadila matar da ta so ta yi jayayya babu matsala kakka jona abu wanda baka saba ji baka samu raka ce ba haka nan ba Allah ce yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat kaga nan da yake darajar su yake nufi sai yace yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat bai ce ilayhi da yazo wajen Idris yace rafa'nahu makanan aliyya mun dauka da shi matsayi mai girma domin makan ba dole bane sai wato wuri yana iya daukan matsayi sabani wadansu hadisai suke cewa yana aljanna amma mu cewa annabi Idris annabi Allah wuta yake amma wannan abu da ake cewa an zo an dauki da shi a nan duniya har ya kai lahira yanzu na cikin aljanna kaza 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 wadannan asar kin ya kamata a tace su su inganta to sai Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata shi yanzu in ya mutu au qutila koko aka kashe shi nan sai ka gane bambancin kalmomin alqur'ani mata daban kutila daban me bambanci tsakanin su ka san bambanci tsakanin kalmomi domin shi zai taimaka maka ko fatawa za kai ka bada fatawa ingantatta ba ka kai ta ban kaura ba in an ce mata ya mutu karan kansa ya mutu mutum na iya mutuwa a hospital ko ba ka nan bane ko ya mutu saman hanya ko ya mutu a gidan shi kutila an kashe shi akwai bambanci tsakanin mutum ya mutu da an kashe shi amma wani sai yazo kawai ya ce to ni Qur'ani kamar ya kawo ta kai wanda babu amfani kawo ta a'a ba haka ake nufi ba shin ya mutu ne a gidansa ba wani ya kashe shi ba ko a hanya ko wani hali ko ko dai wasu sun shirye shirye sun kashe shi kaga akwai bambanci shi yasa sai a zo a ce muna addinin musulunci ai ya ce a kashe mutane dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa an umurce ni in kashe mutane wa ya ga maka haka qatala daban kashe mutun daban ya karshe daban yana yiwa in yake ka ban kashe kamar in barka da ranka amma ina eh in kashe ka kuma kowa ya kiyace ni ba sai Allah ce afa in mata yanzu in ya mutu au qatila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum in ku zamu hada ayar sun ce afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum hamzatul wasl sai ku ja da baya da baya wa man yanqalib ala aqibihi falan yadur Allah shay'a duk wanda ya ja da baya bai cutar da Allah da komai ba don Allah ghaniyun ni anil alamin sai Allah ce ku kuma wasu yajizu Allahu shakirin da sannu Allah zai saka kawo masu gode mishi Allah ya sanya mu daga cikin su duniya da lahira wannan ayatin hurri aka yi shi amma ayar wasu ba su fahimce ta ba sai da lokaci ne ana tafiya ana da'awa shekara 10 a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bar duniya sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu sai gashi yana gidan shi wanda ke wajen Madina ya zo ya shigo cikin gida ya samu labari aka bar shi ya wuce tunda babban sahabi ne kuma surukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne je ya duba ya iska gawa cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba haba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba don Allah yake kullu nafsin za'iqatul maut kinan tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutu kuma Allah ne yake innaka mayyitun wa innahum mayyitun to Allah za mu gaskata ko kai da kace bai mutu ba ya sumbance shi yace qitta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kana da sarki ko ka mutu ko kana da shi ana nan wasu hankalin su ya tashi da sayyidina Umar suna ganin cewa ba a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu sayyidina Abubakar radiyallahu an ya hau minbari yace ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat duk wanda yake bauta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut duk wanda yake bauta ma allah allah rai ne ba ya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ba mutuwa ba hadda gangadi na bacci Allah bai balantana Allah ya bacci Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to anan bayan an kare komai da komai na rasulun manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai aka fara shirye yadda za a yada addinin musulunci har zuwa yau don haka in muna son mu ci nasara muna da mutane da suke taimaka ma addini ta kowane bangare ta fuskar ilimi da karantarwa da da'awa da wa'azi da hutubobi ta fuskar dukiya ta fuskar masu jagoranci adilai waɗanda suke taimaka ma addini suna kokarin a yaƙi ɓanna a gurgudun mulkin da Allah ya ba su ta fuskar wani matashi mai ƙarfi mai son a taimaka ma addini yana zuwa ya kawo tashi gudunmuwa irin su ƴan arziki ko abin da ya kama da haka ko ta fuskar ƴan boko waɗanda suke da kishin addini suke ka tasu gudunmuwa a matsayin da Allah subhanahu wataala ya ba su to idan aka ce wani daga cikinsu ya gusa ba shi ke nuna cewa ba aikin addini ya tsaya shi yasa duk mutumin da ya ma addini hidima mun san Allah shi ne ke yin gwarzo wani in an kai yi shi sai an jima kafin a samu wanda zai ɗaukan matsayinsa irin nashi ko Allah ya kawo wanda ya fi shi ana jimamin rabuwa da shi amma kuma a zagidanci a cigaba da aikin addini in muna son mu ci nasara bai dace don wani mutum ba ya tafi mu dawo mu yi da baya mu ce a'a kaza kaza a'a ayi fatan Allah ya kawo irin shi ko wanda ya fi shi wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta in muna son mu ci nasara cikin tafiyar da'awa a ce don babu wani kowa ya aji to wannan kenan kamar shi wani din shi ne addinin kaga an samu matsala wanda irin wannan aqidar za ku ga ita ce mata suke da ita mace mijinta ahlus sunna ne tana sawar hijabi tana komai eh an ka ce ya mutu sai ka iske shi kenan yanzu hijabin ma an aishi za a rika yin fita irin ta da ko kuma ya sake ta to shi da ta ka sama hijabi yanzu tunda ya sake ta tare da sawar hijabi to hijabin waye umarni da a sa shi mijin ko Allah abu na biyu karkashin wannan darasin da za mu ɗauka shine cewa ashe yana da kyau in akwai mutum wanda Allah ya ba baiwa ya yi ƙoƙari ya isar da ita ga wasu don rayuwa ba ta da tabbas daga cikin kurakuran da muke yi za ka ga mutum Allah ya mai baiwa ta ilimi yana gane hanyoyi amma sai shaidan ya nuna mai kada ka yarda ka sha wahala ko ka nuna ma mutane hanyar ilimi riƙe saboda girman ka sai ya daina karantar suwa sai dan can ba a rasa ba wasu fa'idodi ne ilmi wanda zai taimaka wa mutane tun ilimin na da albarka har abin ma ya lalace kai baka san yau ko gobe ko in an jima ko yanzu yanzu nan zaka tafi dalibi nawa ka gina waɗanda za su ci gaba da aiki don kai kana mutuwa addinin Allah baya mutuwa wannan yana daga cikin kurakuran da yawa daga cikin waɗanda Allah ya ba baiwa suke wasa da shi kana da dukiya ƴaƴanka ba kore su zakai ba su koma suna bara suna maula suna kokarin kashe ka jayo su nuna musu yadda ake yi kadan kadan har Allah ya sa su iya ka gina masallaci dai ko bi ko uku ko hudu dan ka koya masa kasuwanci Allah ya sa kasuwancin da shi ya albarka sai ya gina masallaci 30 bayan ka amma in kun ka kore ƴaƴanku daga jikinku saboda muggan mashawarta dama da babban malami da babban mai kudi da babban mai mulki za ku iske mashawarta wani lokaci ba na gari ke zuwa su kewaye su ba musamman mai kudi da mai mulki su da duniya tana tare da su sai ka iske an kore ƴaƴa an maida su ba komai ba musamman waɗanda ba a son iyayensu in ba mata guda ce gare shi a nuna ƴaƴan shi duk ya kore su saboda su suke son su amfana yara su tashi ba su da tarbiyya kaga ba za su ci gaba da irin yin aikin da kai kake yi ba haka ne kuma malaman boko waɗanda Allah ya ma baiwa sai suka ci koya ma waɗansu irin yadda ya kamata ko kuma ma'aikatan gwamnati waɗanda Allah ya ba matsayi da baiwa sai kaga mutum ma'aikacin gwamnati yana da baiwar da ana buƙatar ta amma wurin da yake aiki ya ƙi koya ma matasan da ke tare da shi wai dalili so shi kai koya ta retreat sai a rasa wanda zai iya wannan aikin sai an dawo an ɗauko shi kuma yazo ya ci gaban ɗaukar biya saboda shi biyan yadda mai shi ba ci gaban al'umma ba to idan muna da wannan tunani babu zancin cin nasara gare mu Bature in yana da baiwa so shi kai koya ma mutane masu yawa yau na'urorin da muke amfani da su ababe da aka kera waɗanda muke amfani da su kafirai ne masu kai su mafi yawanci amma kuma har musulmi ne ta amfani su da mutumin ya bar baiwar gare shi shi kadai ina mutum guda ga gano wani abu amma duniya sai ta amfana da shi ko ba musulmi ba ampul wanda ya fara kirkiro shi ba gidansu ɗaya yake haskakawa ba mota wanda ya fara kera ta ba gidansu ɗaya take ake amfani da ita ba mashin haka salula haka TV haka dai ga su nan kana gani to ya za a yi kai a ce musulmi kana da tunanin abu ya tsaya kanka saboda son girma girman mi girma wajen Allah yake don haka a yi kokari mai baiwa a amfana da shi kafin ya tafi don wani lokacin masu baiwar jimawa aka yi ba a yi su ba fagen ilimi ne fagen fasaha ne fagen masu ilimi ne na duniya a kowane bangare an kaga mutum na da baiwa a kokari ya koya ma wasu su ma su koya ma waɗansu sai al'umma ta tashi ta ci gaba amma wannan tunani da muke da shi na cewa in ni iya bari in ki koya ma kowa saboda kullun sai ni to in kan mutu ko kan yi rashin lafiya aikin al'umma ya tsaya kana ganin kai maganka adalci kana ganin wannan shine son addini kana ganin cewa kana da amsar da zaka je lahira ka gaya ma Allah wannan bai dace ba shi yasa kasashenmu na Afrika da kasashen Larabawa ana cewa Turawa suna zalunta mu suna muna kaza suna muna kaza mu ma muna da cututtukan da in an bar mu da su babu inda za mu dan duk wanda bai tunanin ci gaban al'umma sai kanshi bai koya ma kowa abin da ya iya wani sai ce to ai ni koya ma mutane matsalar da za a samu ba su ci gaba da girmama ni a'a ba ka neman girmama Allah ta mutane kake so a'a in ni koya ma mutane ka san mutane ba su zalla da biyayya ina ruwanka kai in za ka yi musu kai musu don Allah ko sun butulce maka Allah shi zai sha kanka maka kuma sai ya baka abin da ya yi a duniya da lahira to wannan tunanin ya kashe mu tafiyar gwamnatoci tafiyar addini tafiyar kasuwancin mu mutun yana kasuwanci yana kawo kaya har da kasashen waje amma ƴaƴan shi hanyar shi guda ta kasuwanci da sani ba shina waduwa ya mutu sai a raba mai gado ana raba musu gado shekara biyu duk ƴaƴan shi arziki ya kare ne kasa abin da aka kunna ba wuta sai kaje suna cewa ai kudin gado ba su da albarka wani ne ce kudin gado ba su albarka ƙarya ne Allah ya ce a ba da gado kuma kace gado bai da albarka ba gaskiya bane matsalar an bar su sun san yadda ake kashin kuɗi ba su san yadda ake neman kuɗi ba shi ko malam Bahaushe yace zuwa ga ba ta bari gani duk abin da ɗebowa ake yi ba a sawa wutar na shi na ƙarewa shi yasa in muna son mu rayu rayuwa mai kyau mu rinka kokarin koya wa waɗansu wani ya gina ka wasu suka taimaka aka koya ma kai ma ka iya abin jin daɗi na kana raye kaga waɗanda ka koya ma sun zangwarzaye a jahanku a garinku a unguwarku a ƙasarku a duniya ma haka ne ake yi da wannan alkhairin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da ya takaita ga ƴan gidansu da wani bai shiga musulunci ba da ya takaita ga garin su Makka da addinin musulunci bai fito daga Makka ba da ya takaita ga Larabawa ko kabilar sa Qurayshawa da bai je ga sauran kabilu Larabawa ba da ya takaita ga Larabawa da bai je ga waɗansu al'ummomi ba to shi yasa addinin mu addini ne na son juna na taimaka ma addini na tunanin addini ya ci gaba ba wai don inkari kaina ba ko in kare girma na Allah ne ke kare maka girman ka da mutuncin ka wannan nukta ta farko kenan daga cikin kenan abin da ya sawa a ci gaba mu bambanta tsakanin mutun da abin da ya zo da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi amma ya bar alqur'ani ya bar sunna yau akan su ne muke da'awa nukta ta biyu ƴan uwa musulmi idan muna son mu ci gaba shine sai mun fidda tsoron zargin masu zargi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa muna a cikin suratul ma'ida waɗansu bayi waɗanda suke ce nasara su ne waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يعني أنك يا أيها الذين آمنوا أنك تشيتو ككركا أكون منك كو الخير لي ذا أمر تشيك لشي كو شر لي ذا أهليك التي من يرتد منكم عن دينه دون دي يرد تبرع الدين فسوف ياتي الله بقوم الله ذي ذو انس متاني نكرا للتعظيم وانس متاني ندبا يحبهم ويحبونه متاني يا مسمى سنا صون الله الله يسوس أذلة على المؤمنين ده انت أذلة انا نفهم ما سو سوكين حالي ده مؤمنين عزة على الكافرين ما سوسن تاوى الكافرين تقول أن السوسين وقتا مصايا مفهم شيء سوى جو أبو نفر كوسي أتتو أنت أذلة كسك أنت تو كما الهالي ألا يتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين تو يغايكم وتي مسلمي يا كسك أنت كما باين يتي إزة تناغ ألا لما نزوش لمؤمنكم يتي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة to yanka mun yi kasanta a ana nufin Allah ya taimake ku a Badar ma'ana ba ku da ƙarfi na zahiri ta fuskar adadi da makamai nan ba ku da ƙarfi amma sai Allah subhanahu wataala ya taimake ku nan kuma da aka ce azillatin alal mu'minin nan ba kaskanci ake nufi ba ana nufin masu saukin hali da tausaya ma ɗan'uwan su musulmi عزة على الكافرين سنة ما سنة كافرين بشيني بكا جي كيس كافرين جينكا سواكا اها مماري بهاكا كنزي ها عند شريعة تتي أسنة كافرين ana musu mu'amala mai kyau idan ba sun bijiro da wani abu ba dan kana da makwabci kafiri ba ce an kai kaso isan su baka kunna magana da wuta ba haka ake biji ba a'izzatil alal kafiri to nan sai malamai sun kace abu hudu ne sai Allah kawo daya mu'mini misali ana iya cewa azillatin alal mu'mini azillatin alal kafiri masu saukin dabi'a ga mu'mini masu saukin dabi'a ga kafirai ba kawo shi ba ba a ce a'izzatin alal mu'mini a'izzatin alal kafiri masu tsanantawa ga mu'mini masu tsantawa ga kafirai ba ba a kawo wannan ba na uku ba a ce a'izzatin alal mu'mini ba masu tsanantawa ga mu'minai azillatin alal kafiri ne masu saukin kafirai sai an ka kawo azillatin alal mu'mini a'izzatin alal kafiri to amma yanzu sai abin ya juye a kasashen mu sai mun ka koma a izzatin wato azillatin alal kafiri a izzatin alal mu'mini galibin kasashen mu yanzu kafirai ne muke ba dama su yi abin da suke so a kasashen mu sai da mutum kafiri ya fi musulmi daraja a cikin kasar musulmi sai ga mutum da yawa yanzu daga cikin musulmi suka iske hadda kuma wannan ba wai wani abu bane mu da kanmu muka bata maka harkoki zan ba da misali daya nan Niger muke kasar musulmi ka turban business person musulmi sai an ka ce za a bude wata ma'aikata ko wani company amma ana son a sa shugaban company ga dan Niger musulmi ga kafiri daga wata kasa ta kafire sai an ka ce to ai zabi sai ka ji dan Niger sun ce to ba baturin nan yayi kamar ta gaskiya mu da kanmu za mu cewa ba kafiri saboda shi zai iya kamanta gaskiya amma an ba musulmi ba zai kamanta gaskiya ba to laihin wani yau kasashen da musulmi sai kaga an ɗauki kafiri abin girmama ba sai kasashen Laraba ka gani in ka sauka a airport in kana Larabci fusha ta tattalin Larabci ba wanda ya damu da kai amma an ce maka tu parles français ka ce oui bien sûr sai kaga ana kallon ka da wani kallo do you speak english yes very well sai kaga ana kallon ka mu ba nan yanzu gashi nan abin da rude mu kenan mai jin turanci ko faransanci shi na awaye babban mutum wanda bai jin faransai bai iya english bai iya english ba wani abu bane daga nan ka samu wannan iya yaren kafirai shine daukaka to ya kamata musulmi mu dawo babban matsalar da muke fama da ita fa shine muna mutunta kafirai fiye da musulmi shi yasa muke cikin matsaloli yana daga cikin matsalolin da duniyar musulmi take fama da su wanda dole sai ta watsar da su sannan ta ci nasara bai dace in ba kafiri muhimmanci ba fiye da dan uwa na musulmi mun kasa hankuri wa junanmu wani malami yake cewa in musulmi bai hakuri da musulmi ba to wa zai hakuri da musulmi a duniya duk kasashen duniya suna da matsala babu kasar da babu matsala amma me yasa su suke haduwa su gyara matsalolin su zama lafiya kasashen musulmi mu kadai ne abba mu ke zama mu gyara matsalolin musulmi a tsoka maka bayan kashe juna da kashe kasashen mu za su ginuwa da yaƙe kasashen mu za su ginuwa ba zai taba yiwa babu kasar da anka gina da yaƙi don in ana yaƙi babu zancen noma in ana yaƙi babu zancen kasuwanci in ana yaƙi babu zancen zuwa makaranta a ɗauki ilimi ko na addinin ko na bokon malli a gina duniya in ana yaƙi yunwa ta shigo in ana yaƙi talauci ya shigo babu wani sharri wanda ba zai iya shigo ma ƙasa ba in ana yaƙi to amma mun kasashen mu kullum ku duba ku gani tun zamanin mulkin mallaka har bisa yanzu tsari guda ne ake bi a bamu makamai mu kashe juna su kuma su koma gehe su yaƙi ba arziki libya ga taron kuna gani wa ma libya anna bi ba'id an kashe gaddafi an tarwatsa shi makamai sun yaƙu mali ta tarwace ga su suna kokari burkina faso ta tarwace nigeria maiduguri inda ake harda alqur'ani ga dimbin arziki karkashin kasa kuma ga wurin noma sun je sun tada rikici an wace dubban mahaddata alqur'ani an kashe su chadi yaki ta kai shekara 30 mahaddata dubbai suna cikin wannan kasa. Sudan ga tanan kwanakin nan sun hada rikici tsakanin manya-manyan jami'an tsaro guda biyu na kasar, ga tanan kasar ta tarwace. Yemen ta tarwace. Duk inda ka diba kasashen musulmi da kasashen Afrika, ko ana yaki ko ana shan yaki. Munan Niger ga mu ba wani karfin tattalin arziki muke da shi ba a duniya, saboda arzikin namu yana ga hannun makiya. Na biyu, ba mu da kayan aiki kwarai irin yadda ya kamata. Akwai, amma ba a cewa sun isa. To ku duba mu gani, mu duba mu gani da kyau ni'imar da Allah ya yi muna, amma ba kowa yake hankalta mata ba. Bene suna da ƴan tawaye da suke kokarin ta da fitina. Sun yi sanarwa ƴan hushi suna nan kewaye, tana da iyaka da ƙasar Niger. In ka ɗauka Burkina, kuna ganin dai abin da yake faruwa, babu zaman lahiya. In mun ka ɗauka Mali, tana da iyaka da mu, babu zaman lahiya. In mun ka ɗauka Libi, tana da iyaka da mu, babu zaman lahiya. In mun ka ɗauka Algeri, tana da iyaka da mu. Fiye da shekara 30 ko 40 ƴan tawaye nan ana kira su MPs. Chadi, Libi babu lahiya, an tarwatsa ƙasar. Chadi ta yi shekara 40 ana yaƙi, ƴan tawaye suna nan daga lokacin da su zo na kai haji. Ta faɗa min wacce ƙasa ce da ake waye da Niger wadda ba ta da matsaloli, sai dai wata tafi wata. Gashi faɗin ƙasa muna da shi mai yawa, ya za mu yi mu kare ƙasashenmu. Kai da kanka in ka tsaya ka duba ka yi nazari, wallahi ka san Allah ne yake tsare da wannan ƙasa. To idan ba mu yi ƙoƙari ba, wannan zaman lafiyan da ya yi muna saura, muka ci gaba da roƙon Allah, Allah ya zauna muna da ƙasarmu lafiya, ta ina ne za a samu ci gaba? Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abubuwa guda biyu cikin Alƙur'ani mai girma. Duk ƙasar da ake son ta ci gaba, sai ta fara da waɗanda abubuwa guda biyu. Da an rasa guda, yanzu guda na tafiya, kuma don cin ci gaba babu shi. A cikin suratul Quraysh muna karantawa, ba sai mun tayi nisa ba. Li ilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amalahum min khawf alladhi at'amahum min ju'. Su bauta ma Ubangijin wannan ɗaki wanda ya ciyar da su daga yunwa. Don wanda yake jin yunwa babu abinci, babu zancen wannan ƙasa ta zauna lafiya. Wa amanahum min khawf, Allah ya ba su aminci daga tsoro. Shi addalilin da ya sa Qurayshawa suka shiga gaban dukkan sauran ƙabilu na Larabawa, Makka ta zamanto ummul qura. Ga abinci ka ci ka ƙoshi, ga zaman lafiya sai a je a yi kasuwanci, ga zaman lafiya sai a je makaranta a yi karatu, ga zaman lafiya sai a je masallaci a yi sallah, ga zaman lafiya sai a je makarantun boko a yi karatu a gane yadda ake yi, ga zaman lafiya sai a buɗe kamfuna, ga zaman lafiya sai a yi ƙere-ƙere. To da an rasa ɗai, yanzu guda na shigowa. Da an rasa abinci, to yanzu suna ɗaukar makamai su rika sata gidajen mutane suna kashe mutane. Da an rasa zaman lafiya, komai ya rubuce. Shi yasa kullun maƙiyanmu abinda suke ta ƙoƙari su kai gare shi, waɗanga abubuwan guda biyu mu rasa su. Da mun rasa su shi kenan. Mota ta ɗauki abinci daga Nijar ko Najeriya, ta bi ta Burkina za ta kai shi wani wuri, an tari. An kunna motar wuta, abincin ya ƙone, motar ta ƙone. Me suke bukata? Fitilar ta ƙaru. Ai abincin ba sayar da shi za su yi ba, ba iya cin shi za su yi ba. To biyan na kunna mai wuta. To don haka idan muna son mu ci nasara duk abinda zai dagula zaman lafiya a kyashi duk abinda zai taba zaman lafiya a kyashi don in tashin hankali ya tashi kuna ganin mutum a kasar Syria ana yaki ya baro gari ya shigo yana tafiya cikin daji ko sahara babu abinci ya fadi ya mutu dabbobi su san ko irin su tsuntsaye su ci abinda su ci saura ya bushe bai da mamaye mai sallah don in gawaye sun kai yawa babu wanda ba zai tsayawa shi mai tunani shi maka kabari balle ai maka kabari ai maka sallah babu wannan dama kowa ta kan shinki ne abu na gaba da ya kamata mu kara saboda yanayi na lokaci bayan wannan nukta ta biyu da muka kawo sai mu kawo nukta ta wato bayan rashin tsoron zargi da yake zance shi ne Allah ya ce wala yakhafuna lawmata la'im ba tsoron zargin mai zargi duk wanda ana son a ci nasara shi zargi Bahaushe yana da karin magana ya ce in ka wuce sata ba ka wuce zargi ba duk duniya babu wanda ba a zargi an zargi annabawa duk alkhairin da annabawa sun ka zo da shi sun fi kowa kima da daraja da sanin ya kamata da neman kariyar mutuncin su da su kira amma an yi ta tuhumar su a ce sun zo sun raba tsakanin ɗa da uba tsakanin uwa da ɗa an waɗi an wuce a ce a sun zo ne yalla dubara ce kuɗin mutane ne ake son a tattara a samu na harkoki an faɗa musu a ce a sun zo ne saboda suna son shugabanci su sa a canza tsarin da ake akan shi an faɗi wannan duk irin waɗanda abubuwa in ka ɗauki alƙur'ani za ka yi ta gani abinda aka gaya ma annabawa ko ko ba kowa ba ne in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una ko ko a'a ku kun zo ne saboda ku tada fitina a cikin gari Allah ya ce fir'aun wa qala fir'aun daruni aqtul musa wa yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudkhira fil ardi fasadat duk ga sunan an fada ma annabawa kinan tsoron zargi yana sa ba za ka yi aikin komai ba sai dai dan baka tsoron zargi ba shine kuma ka kai kanka inda za a zarge ka ba ko kai abin da zai sa a zarge ka larabawa suna da wani karin magana suke cewa la talumanna man asaa adh-dhanna bik idza ja'alta nafsaka hadafan lit-tuhma kakka zargi wanda ya munana maka zato in kai ka mai da kanka wurin da za a zargi ka hadaf shine kamar a ce an aza abu target ko sibil in ka kai kanka wurin da za a zarge ka wannan laifin ka ne zan ba da misalai malami ne ya je zai yi wa'azi sai ya je bakin gidan Kano ne an ga ce aka maka Allahu lahiya misali ce a wa'azi ne zai yi maka Kano ana yarda amma mu yarda sai a ce mallan yalla dama wani da haka ne kai jira ko ba ka da bani malami ne yana zaune sai sa aka kawo mai kwalbar giya an kawo kwalbar giya misali ne ke bayarwa sai ya wanke ta da ya wanke ta sai sa an kasa ruwan sanyi aka aje mai cikin firji in shirar firji da marece kawai sai sa an kawo kwalbar giya an ka kawo dan kop an ka kawo glass ko mu ce kankara an kasa kwalbar giya ta ga ta mutane suna bi suna gani shina zubawa amma sai ce a ruwan sanyi na dama ba giya ba ce an wanke ta mutane na yarda saboda Allah kai da ana da dakka alaka ba kana yarda kai abinda kuma za a samu dama don haka malami inda duk ya san za a iya sawa shubha ko mai yi ma addini hidima don ba malami kai ba duk mutumin da yake tsaye al'umma ta gyaru ta yi mai da hankalinta kan kuskuren shi mutane na nan na luwaɗi mutane na nan na shan giya na zina na komai ba a damu da su ba kai dai aka jiran ka aikata makarushi su tallata ma duniya kana ɗaukar dala 40 kaga wata mace tana mai bara ka bata to in wani na kusa yadda ba ya ga budurwa ta sai ya ce ba sarka ta bata ba akwai inda suka haɗuwa ina tuna wata kissa ta faru a kaina bayan na dawo karatu daga Libya ina da wani mutu na je na kai ziyara ga wani aboki na da yake a airport can ya bai mun yi hira mun kare da dare sai na dauko moto ni taho ina ganin wajen 11 da rabi zuwa 12 dai ina kokari in shiga gida na shito cikin wannan karcen ko wannan unguwar ga wanda bai je France karce ina tafiya tsakanin airport akwai wuri-wuri inda akwai duhu kahin an wuce to dan su huta ce akwai nan wuri-wuri wanda akwai huta ce ga wanda ya san wurin kafin yanzu a gyara shi to akwai duhu to cikin duhun nan nayi dogo huta sai na ga wata mace da hijabi tana tahiya abu na farko wanda ya zo kaina wannan matar ba ta da kuɗin taksi ko mota da suke ce ma faba ta taimako da suke ce ma faba ana mai kuɗi mai karamin saukin kuɗi shi ne abu na farko wanda ya zo kaina don da tana da wannan lokaci da ta ba da waɗannan kuɗin don a kai ta gida ni kuma ina da kuɗi a wannan lokaci na kai tunani nawa shin tsayawa zan yi in ba ta jikka ko jikka biyu in ce mata ta yi maza ta samu taksi ta tafi ko ku wucewa zan yi zuciyata ta ce tsaya ta hi tsaya ta hi tsaya ta hi kai a ƙarshe dai abin da ni yanke in yi hankuli in yi zata hiya haka ne ci gaba da tafiya ta saboda ni na tsaya in taimaka mata sai Allah ya kaddare shi su biya sai ce ai cikin duhu an ka gane shi da wata mata ya bata kuɗi shi ke nan dama shi abinda suka so kenan ya bata tafiyar anti ko kuma ya zamanto a'a dama ba mace wace dan ta'adda na sa hijabi kana tsayawa sai shi ɗauko adda ya ce kawo amma ni wannan bai dame ni ba ni dai abin da ya fi damu na ina jin tsoron mace ce saboda kun san suna shiga burtu yanzu kwartayen zamani sai mutum ya sa hijabi shi na shiga cikin gida sunan abokiyar mata ko wani abu ashe kato na in ya shiga can sai shi ɗebe in ya kare kinsa a wata jami'a ba su in faɗi koce ƙasa ne akwai wurin da ake aje mata akwai wurin da ake aje maza har mai gadi a akwai ashe akwai wani katon kaddara sai ya sa hijabi ya komai sai ya biyo mai gadi na kallo ya wuce sai can cikin ɗaki ya yi harkokin shi da 'yan matan shi ya kare ke kuma ya fito to yau da gobe ta fi ƙarfin wasa ran nan sai an ka gane hijabin nan mai hijabin nan ba mace ta ba kato na maji ƙarfi katon kaddara na gauce ba suka bi shi sai da ya shiga can inda yake banna sun ka kamo shi shi yasa abinda muke kira zuwa ga yan uwa duk yadda kake son ka tsere mazarji ba za ka iya ba amma kakka kai kanka inda za a zarge ka kai aikin addini in an zarge ka kai hakuri haka an ka gaya ma annabawa Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan ba cikin aya guda ba ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudhibat rusulun min qablik فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك بالنبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إلى غير ذلك من الآيات ayoyi daban-daban sun yi bayani irin wannan matsala an yi zargin an yi ƙaryace-ƙaryacen amma wannan bai hana gaskiya ta yi aikinta da yawa daga cikin abubuwan da aka yi zagin ahli sunna da su yau masu zagin su sun zan ahli sunna suna aikata waɗannan abubuwa ko kuma ba su san ahli sunna ba amma sun yarda su yi waɗannan abubuwa zan ba da misalai saboda na san lokaci na tafiya malam akwai saura misali na farko da nake so in bayar shine abin da ya shafi hijabi da ahli sunna sun kace a sa hijabi babu irin ƙarice-ƙaricen da ba a yi ba aka zo mace in tana da hijabi har jifa ta ake yi yau da gobe jibi da gata waɗanda suke cewa sawar hijabi haramun ne haramun ne, an yi an ƙare ƙarshe da yanzu su ma matansu da ƴaƴansu suna sawar hijabi, haka ne ko ba haka ba? Inda an ji tsoron zargin su ana cin nasara. Ha? Daw. Misali na biyu, sai aka ce a karantar da mata, an ka ce subhanallah, a tara mata ƙato shi karantar da su, zinata aka yi da su. An faɗa ko ba faɗa ba? Aka yi haƙuri aka ci gaba da karantar da mata. Yau alhamdulillah waɗanda suke cewa karantar da mata haramun ne, yau makarantunsu na mata sun yi yawa. Wanda suka ce zinace ake yi da su, makarantunsu sun yi yawa, to su ma nasu zinan ne ake yi da su a tan ko kakani? Allahu akbar. To shi yasa in ka fara aiki ba dole bane kai za ka ganin cin nasara, don yana daga cikin matsalolin da muke fama da su. Ni zan fara abu, ni zan ganin ƙarshen shi, wanda kuskure. Lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar duniya, musulunci bai wuce Jaziratul Arab ba, musulmi ko sun yawa a cikin 150 ko 200, yau musulmi ana zancen miliyar biyu, 2 miliyar, mutum miliyon, so dubu kuma so dubu, miliyon dubu biyu adadin musulmi a duniya. Amma wanda ya zo da addinin nan ko miliyon ɗaya ba su kai ba lokacin da yake a rayu. Shi yasa kuskuren da muke yi, duk abubuwan da an ka yaƙe mu a kansu wani lokaci, yanzu gashi an dawo ma ana yin su ba tare da ma ana yaƙar su ba. Sai ka ga mutum kullum shi yake son ya ci nasara, ba wai tunanin ba ya zai yi ya gina waɗanda ko da babu shi za a ci nasara. Babu abin da za ka yi ka ci nasara akan maƙiyinka. Irin a ce ‘ya’yanka sun samu tarbiyya ta gari, ka ƙare da shi ko kana da rai ko ka mutu. Dan ka yaƙi maƙiyinka, amma ‘ya’yanka ba su da tarbiyya, wallahi ya ci nasara a kanka, kana raye ko ka mutu, don ya san ka bar waɗanda ba su kai labari. Ku duba ku gani, mutumin da zai mutuwa ya bar ‘ya’yan da ba su da tarbiyya, gidan sati ɗaya sai kai mamaki yadda gidan zai kasancewa. Bari mutum shekara guda, tun sati ɗaya za ka ga mamaki, ko wata ɗaya ko wata biyu ko shekara ɗaya. Amma ku dubi gidajen da aka bar ‘ya’ya masu tarbiyya, tarihinsu ake tadawa har yanzu gidajen da sai ku iske waɗanda suka masu gidajen nan sun tafi, amma har yanzu ayyukan alkhairin nan da ake yi kuma sun ci gaba. Me ye sirrin? Saboda ka gane rayuwar kai ba kai ne cin nasara ba, ayyukan suna da yawa, gina waɗanda za a ci gaba da aiki da su. Amma in kai kana tunani in kana nan da za a yi aiki, to ai yi banzan, don ba baka nawa, ba a ci nasara ba kenan. Don haka malam baka ce min komai ba, saboda mu san tafiyar lokaci. A gaya mu da saboda musulmi da za mu tafiyar da maudu'i. To, kenan wani lokaci ya kamata mu tsaya? To, minti 8 ai akramaka Allahu sun takaita kenan, dole sai mu san yadda za mu yi maudu'i. Almuhimmu dai, a takaice shi ne mu mai da hankali wajen gina matasanmu, mu mai da hankali wajen gina tarbiyyar ‘ya’yanmu, mu bar mai da hankali kan cewa mu mun yi ma addini aiki, kana nan zamne an san ka da yi ma addini hidima da taimaka ma addini, amma cikin ɗiyanka baka yi ƙoƙari ba suka samu tarbiyya ko dukkansu sun ka kama turba addini, ba ai komai ba. Ka tayi masallaci ka yi sallar asuba, ka samu jami'i alhamdulillah, ka taho kana ta afka, amma kana da ƙatta kattan kaddara cikin jito ba wanda ya salla. Ka shiga cikin gida matanka tana ga babu wanda ta tashi ta yi salla, ɗiyanka mata ba wanda ta tashi ya yi salla. Wanga aiki ba ya kamata ka tambaye kanka. Dayawa daga cikin mutanenmu suna damuwa da su gina addini, amma ba su damu ‘ya’yansu su gina addini ba. yomi an kai ke nan ba iko ri bace nan gidanka kai ana sheda an ganka an ga mutumin kirki amma ai an ka zo neman aure ekka gabanka hankalinka na tashi don kai ka san irin mutar da kuka da ita in an kai ta ma karshen ta ma za ta tona asiri kenan ma kamar kai addinin naka ma baka damu da kula da tarbiyyar su ba tunda wani yau in ka aure eshi da yawa waɗansu sai su dauki suna ganin gidanka gidan addini ne sai su zaburu duk inda aka ba su yayan su ce ba su su sai su dauko su ce sun yi son gidan nan da suka ganin da cilon nan kaza kaza sai a zo a dauka kuma sai a ji ba daɗi sai mutum shi ce to bari shi ruri sai ya je gidan wanda ake ganin ma bai ma damu da addinin ba wanda ake ganin su ba su da kula da addinin kwarai sai a dauko yayan su sai a ga sun zauna kaga wannan ba mu ba da siffa mai kyau ba an san shiriya ga hannun Allah take ina addu'a take ina kula da matan da za su kula da ƴaƴanka ina ga yin tsaye ka bata ma ƴaƴanka da rai tun suna kanana su yi kuka kafin su girma ka bar su suna dariya in baka sa su kuka musu saka kuka Bahaushe yace in baka sa ɗanka kuka tun shi na yaro ba sai ya saka kuka in ya girma kinan nasaran mu kullum mu ga alkhairi shine yana ci gaba yana yaduwa ƴaƴan mu da jikokin mu sun taso ko da ran mu mu ga gashi ayyukan da muka yi mun kasa amma yau akwai matashi 10-20 da suna irin su ai nasara ta karu amma in mun ka bar gidajen mu sun ka zan gidaje ne ga sunan waɗanda ba mu kula da ƴaƴa ba ba mu kama hanyar cin nasara ba domin mu mutuwa za mu yi muna da namu lokaci ko da ranka waɗansu abubuwa kai da kanka ka san ba su yiwuwa an kai inda wani abu sai ka rage amma in ka bar wanda zai yi sai ka ga wancan ya kama can wancan ya kama can wancan ya kama can nan da nan sai a ga al'amuran sun yi kyau ɗan uwa musulmi cikin nuktocin da nake son in yi magana kansu nukta 6 ne 2 ne sun ka samu shiga amma ina iya in dauki ta gaba ko da ba mu samu kai gare ta ba wato in ya so zuwa gaba cikin karatukan da za a yi in mun samu dama zan ƙara domin wannan maudu'i ina tunani in Allah ya so zan ci gaba da shi sai ramar gare Allah nukta ta gaba sai abinda ake kira at-tadarrush ad-daraja shine daraja ko ku mataki mataki daga ad-durja at-tadarruj shine abi abu mataki 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 yana daga cikin abinda ya saba mu cin nasara kuma in muna son mu ci nasara sai mun kama wannan shine al'amura na rayuwa busu gadi a fara bai yanzu a ci nasara yanzu alqur'ani lokacin da ya fara sauka bai sauka lokaci ɗaya ba sai da an kai shekara 23 alqur'ani yana sauka ba dan Allah bai saukar da alqur'ani ɗaya ba ba dan Allah bai iya sanya alqur'ani cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba rana ɗaya ba don Allah shi da yin wannan sammai da ƙasai sai da an kai kwana 6 ana halitta su ba ni faɗi ba Allah ya faɗa wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin wa masana min lughu ayoyi da dama sun yi bayanin wannan mun san su anan malamai sai suka zo sai suka ce to kwanakin nan guda 6 shin waɗanne kwanaki ne awa 24 ake nufi tunda lokacin da ake halittar sama da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu babu rana da wata balantana a auna lokaci muna gane wannan da kyau tunda sai an halicce sammai da ƙasai an halicce rana tana tafiya sannan za a yi za a lissafin lokaci to wannan lokacin ba a yi su ba ana ganin su to ya za mu kaddara waɗannan kwanaki don da yawan mutane masu karatu in sun zo fi su tafi ayyamin sai a ce kwana 6 sai a wuce waɗanne kwanaki 6 ne yaya suke don ya ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب هكذا في سورة الإسراء وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا تولاك تنبأ أي سبب بأ أي كسب بأ أسارة نبأ بأ أسارة وتنبأ أنا تكين ينسو تو يا أنك أنك سابق وانا شدة وانا بيك وانا شدة كاك سيكدو جوتا wasu malamai suka ce kwanaki shida irin namu tunda Allah yana magana da mu ne wadansu malamai suka ce a kwanaki shida a wajen Allah dan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ko ka alfi sanatin mimma ya'uddun aw ta qira'a sai an shekara dubu wajen mu sannan yake yini guda a wajen Allah ashe Hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 da hudu ko yanzu yau sabo shekara ta kama bari a ce da biyar wancan shi shi na da gaskiya to har yanzu a wajen Allah hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba aikwa nabi ba ini guda na an kai kuma bata ma kai da rabi ba don sai an kai shekara 1500 sannan a ce kamar an yi yini guda ne da rabi muna jin wannan da kyau to mu dauka kwanaki shida ne a wajen Allah sai da an kai shekara 6000 sannan an ka kara halittar samai da kasai da abin da ke tsakanin su mu dauka kwanaki shida namu don qur'ani sittata ayyam yace mutlaq ne sittata ayyam indana sittata ayyam indallah bai fada ba amma dai kwanaki shida ne to abin tambaya anan shin Allah bai iya halittar samai da kasai da kunfa ya kunu إنما أمره إذا أراد شيئا تومي الساعة أنك نوكي ونقلوك سيبتم بيكم ما لمي سكي تشيوا دقاتكين حكمة شيني ألا يكويا من مود أما سروني شيني إكي لإيكو أكام كومي سيييسو تكين قوانا شدة ودنسو أبو بوا بي حالي تيسو دكم فيكونوا با لان أدم سي أي وطا ترى ana halitta shi tarihin kuma ana halitta shi da kun fa yakunu dan a koya ba dan adam kai da ajiji in zakayin al'amura ka bi su a hankali a hankali shi yasa kullun in mun ka tashi ayyukan mu saboda muna son mu ci nasara da gaugawa babu bin wani mataki sai mu kwaso ayyuka gabas da yamma kudu da arewa ko da aka jimawa ina mun tara maka mu gajiya sai kaga an wace a hankali ne za a bi al'amura at-tadarruj kadiba cikin ilimi na shari'a da tarihin shari'ar musulunci malamai suna kawo at-tadarruj fi at-tashri' al-islami in kana son ka gane wannan da kyau dauki makka da madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka surorin makka zancan aqida dai suke yi da kiyama ba a yi zancan shari'a sosai ba a makka saboda mi saboda ana da buƙatar mutane su gane su ji tsoron Allah su yarda da akwai kiyama sannan a ce musu halal da haram da aka zo Madina yanzu tunda an samu daular ta kafu sai aka fara bayanin halal da haram dan wanda bai yi imani ba ba ruwa ne da halal da haram shi ko mi halal na bar ma yanzu ɗan musulmi ba duk Allah la ta muskura ni zancan halal da haram na shari'a ba shi ne an gabansu ba sun ka ce halal shi ne abin da shigo hannu haram shi ne abin da shigo hannunka ba ilahin gayu to idan makka haka aka yi da'awa sannan aka zo madina tare da cewa makiyan alqur'ani kafirai suna cewa da aka cewa wai qur'ani a makka ya zancan aqida a madina ya yi zancan shari'a ba haka nan bane wai su suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi alqur'ani da yana makka makka gari ne wanda akwai makiya gare shi kwarai sannan kuma mutanen makka mutane ne masu kaushin dabi'a sai musu magana da irin salon su da yazo Madina ya samu wayewa ya hadu da Yahudawa ya hadu da sauran al'ummin da ba nashi ba sai usulubin shaddan canza kenan zancan Makki da Madina duk hayaniya ne wanda duk cina daga cikin yanzu abinda ake kokarin sawa a cikin kokwalin ƴaƴan musulmi saboda a samu su shakka game da alqur'ani sai aka ce lokacin da yana Makka kaushin zuciya gare shi saboda mutanen Makka kuma yana da ƴan adawa kwarai shi yasa sai ka ji wannazi'ati garqa wannashiqati nashqa amma da yazo Madina ya dan samu usulubi mai kyau ya samu ya magoya baya sai usulubin shi yayi kyau يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون كذا أبي يا وشنزة دمنا زمني أكنا أنا شريء من أنا أبو بوا هكا أنقوا مسلمي وجنقطة ومتشي كوبي تكين تبا دود اللي من أنفار بياني أما مغاني أيو كان الديني أكو أبو بوا ندسونا دبوكاتر أديسو أهانكلي رسم بيان الأمور أهانكلي شيني كيماتا ساو أنقوا سؤوكا مكابي suna cewa sai sun kashe musulmi sun kafa daular musulunci musu bi al'amura a hankali ba yau in kana son ka ci nasara a duniyar yau sai kana da ilimi rasha kafirai ne sun mace babu Allah ɗan komunist ne ɗan shuyuiya turawan nan sun ce su taba su kuna ganin yadda suke fa tattaka turawa fa sun fatattaki faransa da america da duk kasashen turai amma ba da baki ne sun ka fatattake su ba suna da ilimin kiri-kiri suna da karfin tattalin arziki mu kuma kasashen mu gashi nan abincin mu yana gagarin mu iyakokin mu sun gagare mu ƴan kidnapping sun gagare mu ƴan tawaye sun gagare mu ba mu da wani ilimin kiri-kiri sai ka tai inda kahiri wanda kaka ce ma ilimin shi na kafirci ne ya baka ta nishi kasa sutura soja tashi ya baka makamin da zaka halba ya dauko kuɗin nashi waɗanda yake kashi ya baka kuma kace ka zo kafa daular musulunci ba kai kokari kai naka ilimin kai naka makaman kai naka kuɗin kai komi kaje kai yakin musulunci kuma shi da akafiri bai sallah ba ka yake shi ba dai kama makaman sai masu zuwa suna sallah asuba a musallaci to gaugawa ba ta kunu ijmanin bahaushe at-tadarruj wannan abin da zan fadi saboda lokaci yayi kuma na ga muku nuktocin wani bi suna da dan fadi inda muke samun wannan matsalar bai kai ga tarbiyya ba yau ka ai hidiya yau ka san su gani komai da komai wanda ka gani yau ka san su zama daidai tarbiyya ba wai rana guda aka yi ta ba ko rana biyu ko rana uku ko shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu sai ka koma ga Allah kana saitin hankalin matanka da ɗiyanka ba a gajiya Allah na dora maka ko kana da shekara 80 dan kana da shekara 60 kana da damar da zaka yi mai tarbiyya ba a cewa na gaji ka gaji da ni ka gaji kenan ka bar makafirai ƴaƴa haka yake nufi ba a gajiya shi yasa mu rinka fahimtar ƴaƴanmu dole da sun taso suna ƙanana su yi ta yin abubuwa mu ne da mu yi ta kokari a hankali a hankali har hankalin nasu da kai inda ake bukata amma zabura ka ce kai ɗanka da yayi kaza in bai yi ba a shi bar ma gidanka kayi aikin banza ko ka ce ɗanka Allah ya tsine mai kayi aikin banza ɗanka din ne ko Allah ya tsine mai kuma sunanka da za a sa akan passport kishi da takardar shi ɗanka ka kore shi da gida ka bar magayu da duniya ƙara tambadewa ne zai yi tsayawa ne da kai kai kokari malami ba a taba zama malami rana guda ba baina ashiyatin wa duhaha taina akai kafin Allah ya sa mutum ya samu abin da ya samu matakka bai yiwa rana guda ka shiriya danka bai yiwa rana guda shi shiriya almajiranta bai yiwa rana guda su shiriya al'ummar da muke cikin ta bai yiwa rana guda ta gane abin da muke nufi sai mun bi al'amura a hankali a hankali idan muka ci zamu mu al'amura gaugawa karshen komai zai kubce mu da shi yasa wani malami yake cewa da wannan magana zan kare malam yace bai taba ganin ba wanda ya sha wahalar tarbiyya a duniya irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce mi addalili yace don an bashi tarbiyyantar da mutanen da an mafi yawancin tare da shi ba ƙanana ba manya da tsoho mai shekara 50 da mai shekara 60 da mai shekara 70 a ce ka koya musu karatun Qur'ani yanzu in yara na an ka baka duk da kaga da masu aiza ta haya amma da ka zo ka ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعجينا دو تيبا واسي أتي تشا أكوي أي يوزو حكا نعاك سموي تانا موهما لا روانا با دوان الله علي بي أبن دزيوا dan uwa musulmi lokaci yayi kuma wannan nukta mun dan tance wani abu kanta akwai sauran nuktoci in akwai dama ko da sauran wurare ne dan akwai dama wannan mawdu'in za mu ci gaba da shi kafin mu koma kuma muna ba ɗan uwa shawara wanda mawdu'i su diba shi cikin fage na rayuwa daban-daban na yadda za a ci nasara yana da yawa ko ina a diba ta fage nan 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 can 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 insha Allah ta'ala za a samu cin nasara abinda muka faɗa ya zamanto ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna a wannan kofa da muka gabatar da wannan karatu kofa ce ta wani dan uwa kuma mai taimaka ma addini Alhaji Aliyu kenan Allah ya karbe ransa kun ga amfanin shirka aikin alkhairi yau babu shi nan jikin nashi baya nan amma wanga aiki da anka saba yi an ci gaba da shi mun fahimta kuma akwai Alhaji Ibrahim wanda aka fi sani da Alhaji Iyo mai sida da sauran duk mawadata da suke taimakawa da kuma duk wanda yake taimaka ma tafiya ta addini Allah subhanahu wataala ya fi musu dinsu Allah ya saka maka kowa da alkhairi Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta maka dukkan musulmi gaba daya kuna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mu gaba daya dan ya kamata in dakanta subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.